Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 13 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan girgizar ƙasa. Imanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton ɓacewarsa a ƙasar Libya bayan ambaliyar ruwa. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta sake kwato da kalin tace mai da iskar gas a tekun Bahar al-Aswad daga hannun Rasha.
Tukanin labaran duniyar kenan. Farila yau a cikin shirin za ku ji cewa yayin da adadin mutanen da suka mutu a girgizar ƙasar Morocco ya doshi 3,000. Kasashen duniya na ci gaba da aikawa da sakonnin jajansu ga al'ummar ƙasar ta Morocco. Sannan za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta bude binciken tsige shugaba Joe Biden kan zarginsa da hannu a wata badakalar hada-hadar kasuwanci da ake zargin ɗansa yayi da wasu kasashen ƙetare.
Dan kwararrun dalilai babu su wanda za a ce a tsige Biden. To amma saboda siyasa ce, ko da namishin hankali kawai aka yi, suna ganin za su ci galaba.
To muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanye ne zai gabatar. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.8 a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Al-Kabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane 5,000 ne aka ba da rahoton sun samu raunuka, adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. Yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Wannan girgizar ƙasar ita ce mafi muni da ta taɓa faruwa a wannan ƙasa ta arewacin Afirka a tsawon shekaru sama da 60. Bayan shafa dare hudu suna fama da ƙurar girgizar ƙasar, mutanen yankin da suka rasa matsuguni sun fusata da yadda ake kawo musu ɗaukin gaggawa. Ba su samu tallafin gwamnati ba, sun ce idan ba don abinci da barguna da baki masu wucewa ke ba su ba, da ba su da komai. Kimanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton ɓacewarsu, sannan sama da 2,000 aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Darna da ke gabashin ƙasar Libya bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da ɗaukacin unguwanni baraguzai da taɓo. A ranar Lahadin da ta wuce, mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daniel ta mamaye Darna da ruwan sama na milimita 440, a cewar Carsten Hostin, masanin yanayi a Jami'ar Leipzig. Madatsun ruwa sun fashe, ambaliyar ruwa ta karya makarin ruwan. Nan da nan manyan titunan birnin suka zama koguna, sannan ruwa ya yi awon gaba da motoci tamkar kwale-kwale. Wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna tituna sun koma koguna a Darna da Benghazi, Sosi, Al-Bayad da kuma Al-Marj. A ranar Talata sama da kwana 1.5 bayan ambaliyar ruwa ta farko, agaji daga waje ya sami isa birnin mai mutane 89,000. A cikin wannan sa'a mai wahala, Amurka ta aika da kudaden gaggawa ga kungiyoyin agaji tare da haɗin kai da hukumomin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya don ba da ƙarin tallafi, inji shugaba Joe Biden a cikin wata sanarwa a ranar Talata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu fara duba wannan rahoto. Gwamnati da al'ummar Ghana sun nuna juyayi tare da yin jaje ga Sarki Muhammad na 6 da al'ummar masarautar Morocco sakamakon munar girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ƙasar ta taɓa fuskanta cikin sama da ƙarni guda, wacce ta sanadin mutuwar kusan mutum 3,000. Daga Accra ga rahoton da Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a jawabin da ya fitar ga manema labarai yace a madadin al'ummar Ghana ina mika sakon taziya ta ga Sarki Muhammad na shida da gwamnati da kuma al'ummar masarautar Morocco bisa ibtilayin girgizar kasa da ta afku a ranar Juma'a ta kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane muna yi wa iyalan waɗanda abin ya shafa addu'a tare da yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa shugaba Akufo-Addo ya kara da cewa Morocco za ta iya dogaro da goyon bayan Ghana a wannan mawuyacin lokaci da take ciki Matamakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya rubuta jajensa a shafinsa na Facebook cewa taziya ta ga Sarki Muhammad na shida da al'ummar Morocco bisa mummunar girgizar kasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da dama tunanina da addu'o'ina suna tare da mutanen Morocco a cikin wannan mawuyacin lokaci na bakin ciki Limamin limamai na Ghana Dr. Sheikh Usman Nusha rubutu a jawabin da ya fitar ga manema labarai ya rubuta cewa girgizar kasa iftila'i ne dake kira ga haɗin kan duniya wajen taimakawa Morocco yayi kira ga gwamnatin Ghana shugabannin duniya da kungiyoyin kasa da kasa da su nuna masarautar da kuma iyalan da abin ya shafa kauna da kulawa yayin da suke fafutukar jurewa lokutan wahala Dr. Muhammad Marzuk Azundo shine mataimaki na musamman ga limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nusha rubutu
malam ya nuna damuwa sosai sosai da abin da ya abu wajen to malam ya ce ya kamata shugabannin duniya su tashi su nuna musu ta'aziyya da kayan abinci da shelter da magunguna da abin da ya kamata dai a tanye su da shi
shugaban gidauniyar sarkin Morocco kungiyar Muhammad Sadis na malaman Afirka reshen Ghana Sheikh Mustafa Ibrahim yayi kira da yawa kasar addu'a
gaskiya ne wannan abin da ya ku ban iftila'i ne abin da ya same su da ya samu kowa mutane kirki wajen bala'i da ya sauka musu Allah ya sauka musu
wasu al'ummar Ghana sun bayyana jajinsu ga kasar Morocco baki daya
kasar Morocco muna musu jaje wa'anda musiban ya shafe su kai tsaye ubangijin Allah ya ji kansu wa'anda suka rasa rai Allah ya sa sun huta wa'anda kuma suka samu rauni ubangijin Allah ya jibince su ya ba su lafiya abu ne da yake akwai damuwa kwarai
sunana Pastor Felix Enze ne ne pastor church da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry da kana Accra Ghana kamar abin da ya sama ɗan Morocco muna fatar ubangijin Allah shi taimake su ubangijin Allah shi kawo musu soki Allah shi kara muna zama lahiya duniya baki daya
girgizar kasar mai karfin awo 6.8 da ta afku a tsaunukan Atlas ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2,900 ya zuwa ranar talata tare da wasu 2,500 da suka jikkata in ji ma'aikatar cikin gidan Morocco har wa yau ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira da kuma gawarwaki Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Tuwa gaida Idris Abdullah Bako yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Rundunar sojan Ukraine ta ce ta saka kwato da kalinta ce mai da iskar gas a tekun Bahar al-Aswad daga hannun Rasha inda ta bayyana nasarar da aka samu a matsayin wani muhimmin mataki na sake dawo da yankin Crimea. Har ila yau mayakan Ukraine sun samu gagarumin ci gaba wajen kwato Bakhmut birnin da Rasha ta yi wa ƙawanya. A watan mayin da ya gabata tun lokacin da ta kwace waɗannan dakali na kan ruwa a shekarar 2015 Rasha ta yi amfani da su a matsayin wuraren kai hari ga jiragen sojoji masu saukar ungulu sansanonin soji da kuma wurin harba makami mai linzami mai cin dogon zango a tarihi Rasha ta harba makami mai linzami kan jiragen dakon kaya da ke jigila hatsi da sauran muhimman kayayyaki zuwa Ukraine Ma'aikatar leken asirin sojan Ukraine ta ce an hana Rasha cikakken iko da ruwan tekun Bahar al-Aswad kuma wannan ya sa Ukraine ta cimma matakai na kusa da sake dawo da yankin Crimea. Daga ƙarshe, kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya sanar a ranar Talata cewa ‘yan Majalisar Wakilai za su fara binciken duba yiwuwar tsige shugaba Joe Biden. Dan fadalar bincike kan zargin da ake yi wa shugaban na amfana da harkokin kasuwancin ɗansa Hunter a ƙasashen ƙetare. Waɗannan zarge-zargen sun nuna ɗabi'ar rashawa abinda McCarthy ya faɗa wa manema labarai kenan. Mun gano cewa shugaba Biden ya yi wa jama'ar Amurka ƙarya game da abin da ya sani kan mu'amalar kasuwancin iyalinsa na ƙasashen waje. Waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa cewa an yi waya da shi lokuta da yawa kuma an tattauna da shi a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata da majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat Jerry Nadler wanda mamba ne a kwamitin shari'a na majalisa ya ce ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun kasa bayyana takamaiman tuhuma kan shugaba Joe Biden saboda babu wani dalili na kaddamar da wannan abin da suke kira bincike.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar mu dawo siyasar Amurka inda masu shari'a ke ci gaba da yin tsokaci bayan da shugaban majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya sanar da shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Joe Biden yayin da ƴan Republican ke zargin sa da amfana da wasu harkokin kasuwanci da ake zargin ɗansa Hunter Biden yayi da wasu kasashen ƙetare.
These are allegations of abuse of power, obstruction and corruption.
McCarthy kenan yake cewa waɗannan zargi-zargi sun shafi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba da hanayin doka ta aikin ta da kuma rashawa. Kuma akwai buƙatar majalisar wakilai ta bincike su. Shi yasa a yau nake ba kwamitin majalisar umarni da ya kaddamar da binciken shirin tsige shugaba Joe Biden.
House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Fassarar kalaman shugaban majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy kenan. To dangane da haka na tuntubi Dr. Nasir Damowa malamin jami'a mai sharhi kan siyasar Amurka wanda ke zaune a jihar Florida inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan al'amari.
Su Republicans wato masu tsawon ra'ayi din nan sune suka ta misa da aitun da suka dauki abin nan shugabancin majalisar ai suke ta bincike kuma shi dan Biden din suke ta bincike amma har yanzu ba su samu wani laifi wanda za su akaba ma shi uban ba ai uban ne suke son su takura ma to amma su samu wani abu wanda za su takura mishi da shi ba to amma sai yanzu suka akwai damun kasan za a yi abin nan akwai possibility a yi government shutdown rahi gwamnati saboda babu kasan su komi nasu akan abin ga yake a kasafi yake to kasafin da kudin da aka diban makwamata ya kusa karewa kuma dole ne a yi kara shi ana so gwamnati ci gaba da aiki to ga wannan abin ya zo kusa sai suka ce to idan shi wannan makasi bai hara batun binciken tsige Biden ba shi za su tsige shi daga kujera abin ga
wato kaman dai shi McCarthy ana tirsasa shi ne kenan ya dauki wannan mataki
kwarai kuwa kwarai su waɗannan ɗan waɗannan fadadin su majalisar Cello Green da kuma irin su Gat na Florida su ne suka taya mishi abin nan ɗaya ba
kamar su ɓangaren ƴan Democrat ya suke kallon wannan sanarwa da shi McCarthy ya yi
so na saurari wani wanda ke ba da shari'a sosai ya ce ba ɗan ƙwararrun dalilai babu su wanda za a ce a tsige Biden to amma saboda siyasa ce ko da ta mishi hankali kawai aka yi su suna ganin za su ci galaba so ya ba da shawara ga ƴan Democrat ya ce gaskiya kar su ɗauki abin da wasa su ta yi tsaye in kare shi za su duk abin da za su ɗauki mataki game da abin.
Dr. Nasir Damowa kenan malamin jami'a mai sharhi kan siyasar Amurka wanda ke zaune a jihar Florida. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumunsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 kan karagar mulki, ɗan ƙasar na bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayinta. Jama'a assalamu alaikum. A cikin makon da ya gabata ne gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 akan karagar mulki. Yan Najeriya da dama dai sun dora fata kan gwamnatin ta APC wadda ta yi musu alƙawarin ceto su daga matsanancin halin rayuwa da ƴan ƙasar suka ce suna a ciki. Muhimmai daga cikin matsalolin da Bola Tinubu ya yi alƙawarin magancewa sun haɗa da na tsaro da tattalin arziki. Mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Ibrahim Muhammad Gamawa ya yi kiyatin kamun ludayin gwamnatin ta Bola Tinubu a cikin kwanakin ta 100 na farko kan alƙawuran da ta yi.
Wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa, sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canja sojojin da ake fata su yaƙi ƴan bindiga su yaƙi kuma Boko Haram, an ga wannan canji. Sannan kuma an ga canji ta wajen bayyana sabbin ministoci wa'anda yake sabani wanda suka yi shekara 8 ana ce mu wancan shugaba ya canja amma ki. Sannan kuma ta fuskacin matsaloli, an ga matsaloli na talauci don gusar da tallafin mai wanda shi kuma bisa gaskiya janar Muhammad Buhari shi ne dana wannan tarko, kuma dole aka fada inda Tinubu bai janye tallafin nan ba to tabbas yanzu ko kudin biyan albashi na federal da wanda za a ba jauhi ba za a samu ba. Saboda haka an samu nasarori ko masu yawan gaske, abinda kawai za mu ce masa yanzu maraba da kwana 100 na fata nan kuma a yi ƙara ƙaimi wajen tada komatsan tattalin arziki, kudin da gwamnati ke samu ya amfani da su wajen talakawa domin raya su da kuma taimaka musu. Sannan ta ɗaya gefen kuma talakan Najeriya ya kwana a gidansa idanunsa biyu a rufe ba tare da ya ji tsoro, matafiya kuma su tafi lami lafiya su kuma koma gidajensu lafiya.
To sai dai masani tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati yana ganin da sake a matakan da gwamnatin take ɗauka wajen tunkarar ƙalubalen tattalin arziki.
Kwanaki 100 duk ba su wuce kashi 6 da ɗabi ko kashi 7 bisa 100 ba a cikin kwanakin da zai yana wato mulki. Duk da haka nan idan ka dubi matakan da aka ɗauka za ka ce ana gudu kusan ana susan duwawu. An waye gari ya cire tallafin man fetur, farashin man fetur ya ƙara kuɗi kusan za a ce ya yi gwabran zabo. Cinikayya da muke yi kuɗaɗen ƙasashen ƙetare wato kamar dala da pound da sauran kuɗaɗen kasashen ƙetare ya hada kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official rate da kuma ta ɗan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turanci. Wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma ƴan Najeriya matsaloli na fitan hankali.
To amma kuma Farfesa Usman Muhammad cewa ya yi a ko'ina tilas sai an sha wuya akan sha daɗi.
Ilimin tattalin arziki da raya kasa dole sai an sha wahala, dole sai an zauna an sadaukar da kai, kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci. Misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci ya kan fito ya ce ya san wahalar da ake sha, kuma ga irin kuɗin da aka tara, kuma ga abin da zai yi, kuma mun gani a kasa. Sai dai idan rijiya ta ba da ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba, saboda akasarin gwamnonin nan da muke gani wasu fa ba su ma fara ba da tallafi na miliyan 50-50 da aka ba su ba, amma kaga wasu jihohin sun riga sun fito da wa'innan kuɗaɗe, sun sai fasi, sun sai abubuwa da yawa. Babu shakka yana da kyakkyawan niyya da wasu abubuwa da tsare-tsare da ya yi wanda zai yi tallafin nan.
To ko yaya sauran 'yan kasar suke kallon kamun ludayin gwamnatin a cikin kwanaki 100? Ga ra'ayin wasu daga cikinsu.
Sunana Alhaji Sulegeji Bena, don kowa sagu local government Kebbi State. Magana kwana 100 da gwamnati ta yi a saman mulki, gwamnatin tarayya mu dai a nan yankin don kowa sagu ta gabas, gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa. Saboda a halin yanzu ga mun yi magana shiga kaka, ana magana shiga kaka, amma dai magana tsaro babu. Kullum mutanen nan sun tarar da mutane gona, sun kashe mutane, sun ɗauki mutane.
Sunana Salo Muhammad Bena. Babu abin da ya gudana na ɓangaren tsaro. Har yanzu akwai sauran hanya guda wadda ta rage mu muke zuwa neman abinci. Yanzu haka ɓarayi sun maida hanyar su ta ɗauka mutane. Ƙaunar da ta yi ta kasa akan alƙawarin da ta yi na bada tsaro a yankin mu. Babu shi. Gwamnati tarayya.
Ana Bello Alhaji Salihu Isa Alƙalawa. kuma ina na a cikin garin Itare game da ita harkar tsaro kamun ludayin gwamnatin tarayya yadda mutane suke kallo cewa a ɗan kwanakin nan akwai abin a zo a yaba amma dai ana bukata a ƙara kokari sannan a ƙara jami'an tsaro waɗanda ake tunanin za su fi ƙarfin su waɗannan 'yan ta'addan da suka dabaibaye wannan yanki namu na sabon birni da Isa. Waɗannan 'yan ta'adda an san inda suke. Ya dace a ce akwai jami'an tsaro a cikin ƙauyuka inda mutane suke domin 'yan gudun hijira su koma su ciri noman da suka yi. Sannan ya dace akwai su waɗannan jami'an tsaro a cikin manyan garuruwa irin Isa da sabon birni da Goronyo da sauransu. Kaga ana buƙatar su. Babu jami'an tsaro a cikin ƙauyuka sai dai su zo su tafi na cikin gari ne suke zuwa ƙauyuka suna kai ɗauki idan bukata haka da ta so su kan je surveillance.
Sunana Yemi dan tsaron da naga an ƙara wurin zafar wajen tashin hankalin na an dan samu cigaba nan dai na an ka samu cigaba amma bayan nan sai dai koma ba dan yanzu dukkan Najeriya muna cikin wahala saboda shire tallafin man da an kai ammasu ba dan raya shiga saboda haka muna cikin matsala babu wani cigaba.
To yanzu ina kake son shugaba Tinubu ya mai da hankali?
Ya mai da hankali wajen sassafta kuɗin mai ko kuma a dauki matakai wanda ya kamata a daina hitar da man namu na Najeriya yanzu an mai da tallafi mu ke moye kaga za a samu sassafcin rayuwa tunda komai ya ƙara kuɗi sanadiyar ƙarin mai.
To bayan wajen mai fa me kake son kuma yin ma Najeriya da 'yan Najeriya?
Mu 'yan Najeriya gaba ɗaya muna son abu uku kaga dai nan ba wanda ya bisa hanyar da muke neman abinci yanzu muna da hanyoyi masu kyau. Number 2 yanzu wutar mu baya daukewa. Na uku a gina lafiyar jikin mu saboda in babu inda muka zuwa mu samu magani mu sha
a cikin kwanaki 100 da shugaba Tinubu yayi ba a samu sauyi ba
ko guda babu sauyi ba dibi fannin lafiya ba haka hanyoyi babu ko guda wajen mutan babu kaga muna cikin matsanancin rayuwa
yahuza mu ga shi akwai matsaloli shan da yawa don ganin tsaron ma yanzu da kaman muna tsaron ya samu to sai yanzu kuma abin da yaji kawai sai a hankali tunda bai hana daukin mutane ba a gidajen su gari ya waye mutane sai ba ci a kasuwa ba a garo hanyoyi sun lalace a arewa ba sa biyo hanyoyin da gwamnati ba abin su
to wajen kayayyakin masarufi fa
nan ma ga shi abu ya kara dai sai a hankali sauka ba rana ganin mai 300 yanzu gashin mai ya koma 600 wani goma ka je 600 a shashi ma wani wurin
da a ce kaga Tinubu da idanunka wace shawara zaka ba shi?
Shawara zan ba shi gaskiya ya hakuri a duk al'amuran yanda mutane suka kanta yanzu mazan da ciki yanzu nan mutane yaje kudin bai da mun gaskiya sifiri ya sauki
sarkin wa amanu
ibadan
wajen hanyoyi gaskiya bai ci nasara ba don ba a buɗa mun hanyoyi ba muna nan motoci na tawaduwa asibitoci ya ci nasara aikin gona to mu can wajen mu a ta arewa ta wajen gabas ga Sokoto gaskiya babu nasara don ana bala'i ana muna kashe-kashe
to nan gefen Yarbawa da Ibo
ci nasara
ina addade Tinubu ya gyara
yanzu abinda addade aiki Sokoto dan fara Katsina na addade muna aiki
a game da mi
a game da barayin ga eh samu matakayin tsaro a samu na
nana dan lituwan zan dake akin yalla lokacin gwamnati Ibadan wannan mulki na kwana 100 dai mun samu ci gaba ta wani bangaren da wani bangaren kuma gaskiya ba samu ci gaba ba bangaren da muka samu ci gaba shine bangaren wutan nefa ya fi da ana dan samun ta kwana 1 kwana 2 amma bangaren man fetur gaskiya tsakani ga Allah ba ci gaba muka samu mun samu ci gaba 100 bisa 100 domin mun kayan masarufi gaba ɗaya kowanne yayi tsada kaga mota ma da muke haɗa kan zuwa arewa ta yi tsada abincin da muke saya yanzu yayi tsada hatta duk wani abu da ka saya yanzu ba magana sauki kin zamani gashi nan muna dan saya mai noman yanzu ya gaga saboda ba takin zamani
masu taurari a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa, Muhammad Nasir da Hassan Umar Tambuwal, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Da Murtala Faruk Sanyin na. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
A barka mutum ne yan dace, han shaƙi kuma ingantacce.
mai karfi ga shi amintacci
mai saurare yayin da demokradiya ke ci gaba da kankama a kasashen Afirka irin su Najeriya shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi hakokin al'umma a hannun hukumomi ta fuskar ababen more rayuwa
babu abin da ta damu talaka hankali haka matsaro
tunda saurare ta zo ta kama wani gonakan mu babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka
baya ga hakokin al'umma a jumlace filin yan kasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban
sai mun tura sai mun kai kamar zamu fita daga cikin wannan kamfanin na Fengo sai ga mun saki koma ba
zalika shirin kan tattauna da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujiro da su
doka ne wanda ya ta'ammale da kwaya babu wani sani babu sabo duka mashi zamu yi mu gurfan da shi a gaban kotu
mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace ranar talata
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta ko sassu babu tiraraita
kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.8 a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Al-Kabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane 5,000 ne aka ba da rahoton sun samu raunuka adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. Yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Kimanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton ɓacewarsu, sannan sama da 2,000 aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Derna da ke gabashin ƙasar Libya, bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da ɗaukacin unguwanni baraguzai da taɓo. A ranar Lahadin da ta wuce, mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daniel ta mame Derna da ruwan sama na milimita 440. A cewar Carson Hostin, masanin yanayi a jami'ar Leipzig. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta saka kwato da kalin tace mai da iskar gas a tekun Bahar al-Aswad daga hannun Rasha, inda ta bayyana nasarar da aka samu a matsayin wani muhimmin mataki na sake dawo da yankin Crimea. Har ila yau mayakan Ukraine sun samu gagarumin ci gaba wajen kwato Bakhmut birnin da Rasha ta yi wa ƙawanya a watan Mayun da ya gabata. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya sanar a ranar Talata cewa ‘yan majalisar wakilai za su fara binciken duba yiwuwar tsige shugaba Joe Biden don faɗaɗa bincike kan zargin da ake yi wa shugaban na amfana da harkokin kasuwancin ɗansa Hunter a ƙasashen ƙetare. Waɗannan zarge-zargen sun nuna ɗabi'ar rashawa, abinda McCarthy ya faɗa wa manema labarai kenan. Mun gano cewa shugaba Biden ya yi wa jama'ar Amurka ƙarya game da abin da ya sani kan mu'amalar kasuwancin iyalinsa na ƙasashen waje.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Inda za ku ji cewa ana can ana neman akalla mutum 10,000 da suka ɓace bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a ranar Lahadi a ƙasar Libya. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatarwa da Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.